إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka a ƙarƙashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i a cikin wannan anguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A yau muna 23 wanda ya daidai 23 wanda ya daidai ga watan Al-Muharram, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai ga 18 ga watan 7 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025. Muna cikin suratul Talaq, wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka. Za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
Allah madaukakin sarki yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Allah yake cewa mata wanda aka saka, Allah ya ce ku zaunar da su a mazaunarku, koko ku zaunar da su inda kuka zauna. Allah ya ce min wujudikum, na daidai samanyarku. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin, kada kuma a cutar da su domin a kwantata musu. Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin, idan matan da aka saka sun kasance suna da ciki, Allah ya ce fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, Allah ya ce a ciyar da su har sai lokacin da suka aife cikin nasu. Allah ya ce fa in arda'na lakum, idan bayan sun aife cikin nasu sai suka shayar muku da ƴaƴanku, fa atuhunna ujurahun, Allah ya ce to sai a ba su ladan shayarwan da suka yi. Allah ya ce wa tamiru bainakum bi ma'ruf, kuma ku daidaita a tsakaninku da abu mai kyau. Allah ya ce wa in ta'asartum, idan kun kasa daidaitawa, fasaturdi'u lahu ukhra, sai mijin ya nemar da wata mata ta shayar mishi da ɗan shi. Allah ya ce liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati, wanda Allah madaukakin sarki ya hore mishi sai ya ciyar daga cikin wadatar da Allah madaukakin sarki ya bashi. Wa man qadara alaihi rizquhu, wanda kuma Allah madaukakin sarki ya kwantata mishi arzikin shi, falyunfiq mimma atahu Allah, sai ya ciyar daidai gwalgwadan abinda Allah madaukakin sarki ya bashi. Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, Allah baya dora ma wata rai sai abinda Allah ya bata. Allah ya ce sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, Allah yake cewa da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsanani. A wannan ayoyi da muka karanta, Allah madaukakin sarki yana umartan mazaje da aba mata wajen zama, haka kuma mata waɗanda aka saka, to Allah ya umarni da aba su mazamna har su ida iddarsu. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, idan aka saki mata saki na daya, aka saki mata saki na biyu, hatta ma saki na uku, to tana da haƙƙi na abata wajen zama ta ida iddarta, ta yi kwanakan da za ta yi. Idan wata uku ne, idan ta ida wannan iddarta ta, to a lokacin nan ne Allah madaukakin sarki ya yi umarni da arabu. Kuma Allah madaukakin sarki ya yi umarni ga mazaje cewa idan an saki mata bayan an ba su waje sun zamna, to kada a cutar da su, kada a kwantata musu, kada a cutar da su, kada a yi musu abin da za ya sa su kankansu su hita a gidan, saboda cutarwa da wulakanci da rashin girmamawa da wani abu da ya kama da haka. Sai Allah madaukakin sarki ya hana mazaje su cuta ma matan da suke idda a cikin gidajensu, saboda kada su kai su fita da kansu su bar gidajen saboda yanayi na rashin zamantakewa, yanayi na rashin jin daɗin gidan. Sannan Allah madaukakin sarki ya mana bayanin mace mai ciki, da za a mutum zai saki matar shi bayan cewa tana da ciki, to ba za ka ciyar da ita bane daidai idda, a'a za ka ciyar da ita ne har lokacin da ta aihu. Misali, da za ka sake ta yau saki wanda kun rabu saki uku, za ka sake ta misali a yau, a ce a yau da ka sake ta cikinta yana da wata ɗaya, to za ka ta ciyar da ita tsawon wata takwas har sai lokacin da ta aife wannan cikin nata. Idan ta aife wannan cikin nata, to sai a zo a yi yarjejeniya da kai da ita, mi za ni baki ki shayar mini da ɗana. Allah yake cewa wa atamiru bainakum bi ma'ruf, ku daidaita a tsakaninku da abubuwan da yake na nagarta, da abubuwan da yake mai alkhairi ne. Kowanne daga cikinku ita kada ta sa kuɗaɗen da ba ya da su, shi ma kada ya tauye haƙƙinta. Allah yake cewa wa atamiru bainakum bi ma'ruf, Allah ya ce wa in ta'asartum, idan kuma an kasa samun jittuwa, ita ta ki shayar da ɗan nata, koko ta nemi wani abu shi kuma ya ƙiya, abin ya ciccira a tsakaninsu, Allah ya ce to sai ka nemi wata, koko sai ya nemi wata wadda za ta shayar mishi da wannan ɗan nashi. Allah yake cewa sai Allah yake ba mu labari bayan kun yarjejeniya cewa za ta shayar maka da ɗanka ko za ta shayar maka da ‘yarka, to a lokacin da ta ɗauki wannan alƙawalin, sai Allah ya ce li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati, wanda yake da wadata, Allah ya hore ma kana da wadata, to wajen ciyar da ita da ɗan naka, to ka ciyar da su da abu wanda yake na mai wadata, da kana da wadatar da za ka dan isaya musu kaji da ƙwai da wani abu da ya kama da haka, to Allah ya ce cikin wannan wadatar da Allah ya yi maka, kada ka yi maƙo, kada ka yi musu ƙwaburo, kada ka ji baƙin cikin basu. Allah ya ce idan dai Allah ya hore ma, to ka ciyar daga cikin arzikin da Allah ya hore maka. Allah yake cewa shi ku wanda bai da shi, wanda talakka ne, wanda bai da ƙarfi sosai, Allah ya ce to wannan mutumin sai ya ciyar da matar da ɗan da ake shayarwa daidai gwalgwado. Da Allah madaukakin sarki zai baka ikon kullun ka basu dala 100 ko kullun ka basu dala 50 ko ka saya musu garugogo ko ka saya musu abin da kafi ƙarfi, to Allah ya ce wanda aka kwantata mishi a cikin arzikin shi, Allah ya ce to falyunfiq mimma atahu Allah, sai ya bada daidai abinda Allah madaukakin sarki ya bashi. Allah ya ce shi baya dora marai sai abinda wannan ran take iyawa. Allah yake cewa da sannu Allah zai sanya sau tsanani ya zamanto sauki ne. Wannan ayoyi da muka karanta askinuhunna min haythu sakantum, idan muka lura suna da alaka da ayoyin da muka karanta a baya. Al-Imam Su'idi yake cewa wannan ayoyin askinuhunna min haythu sakantum suna da alakan da ayan da take cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه alaƙan su shine Allah ya hana a fitar da mata masu idda daga cikin gidajensu ko da an sake su saki na ɗaya ko saki na biyu hatta ma saki wanda yake saki ne na uku to Allah ya hana a fitar da su a bar su su zamna a cikin gida domin a ba su mazauni har sai lokacin da suka yi da iddarsu to shi yasa Allah madaukakin sarki ya zo da umarni a nan ne yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum Allah yake cewa mazaje idan kun saki mata to ku ba su wajen zama daidai gwalgwadon samayyarku al-imamu razi yake cewa alaƙan wannan ayan da ayoyin da suka wuce ayan baya da muka karanta Allah yake cewa wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra Allah ya ce duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah to Allah za ya sanya masa sauki a cikin al'amuran shi to anan kamar mai tambaya yayi tambaya to ta kaka ne za mu ji tsoron Allah a cikin matan da suke yin idda sai Allah yake cewa to askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum kamar mai tambaya yayi tambaya yaya ne za a yi mu ji tsoron Allah yaya ne za a yi mu kiyaye dokokin Allah a cikin matan da suke idda sai Allah ya bada amsa yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum shine a zamnar da su inda kuke zaune a cikin gidajenku daidai samayyarku idan Allah madaukakin sarki ya baka daman da za ka kama mata bila ko kana cikin bila to kada ka fitar da ita daga cikin wannan gidan idan kana cikin gulma Allah ya hore maka to anan Allah ya yi umarni ka zaunar da ita ta zauna tare da kai ta yi idda idan kuma ba a samu ba sai bukka ko ba a samu ba sai wani dan zagaye a cikin gidan to Allah ya yi umarni da a ba mata su zamna su yi idda daidai gwalgwadon hali mutumin da yake da halin ya kama gida na jikka ɗari to Allah ya ce min wujudikum daidai samayyarku wanda yake da halin ya je ya kama daki na jikka biyu ko yana cikin daki na jikka uku ko abin da ya kama da haka to Allah bai dora marai ba sai abin da take iyawa sai Allah yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum idan an saki mata a lokacin da suke idda to a zamnar da su inda kuke zamne daidai gwalgwado inda Allah ya hore maka dan haka idan ka lura anan al'adamu ba haka take ba mun tilasta mu kanmu abin da Allah bai dora mana ba yaro zai armudiyarka yana da halin ya kama mata daki na jikka biyar kai kuma sai ka ce a'a wannan dakin ba zai ishi kayan dakin ta ba dole sai an kama mata gida na jikka 20 wani ya kama na 20 din ma dangin ta su rena su ce dole sai an kama na 30 wani ya kama na 30 din ma a rena dole sai ya samu na jikka 50 ko sai ya samu na jikka 40 ko sai an dora mishi abin da baya iyawa wannan ba karantarwa bace karantarwa addinin musulunci dan dai Allah madaukakin sarki ya sa an yi arme to duk inda ya samu kai koda ba ya da bukka a ce wasu zana ne za ya kewayawa su zamna da shi da ita Allah cewa min wujudikum daidai samanyarka abunda kake iyawa to Allah madaukakin sarki shine ya dora maka wanda baka iyawa Allah madaukakin sarki bai dora ma ba idan ka kama gidan jikka biyar babanta yace sai an kama na 20 ka fito gaskiya ka gaya mushi cewa tabbas kai baka iya biyan gidan jikka 20 idan kuma shi zai biya to abu ne mai sauki sai ku je ku zauna da ita shi yasa kake ganin ba a zuwa ko ina sai auren ya mutu saboda an daura ma mutun yana biyan jikka biyar da kyar an ce sai ya biya na jikka 20 yana wahala bi shiqqil anfus da kyar yake samu kudin ya zo ya zuba shi yasa gobe da ta mushi ɗaya laifin da bai taka kara ya karya ba sai ya ga cewa kawai bari ya rabu da kaya sai ya ga cewa bari ya rabu da nauyi sai ya ga cewa bari ya sallame ta ya samu ya sarara waye jawo haka mu ne muka jawo haka mun dora ma ranmu abinda Allah madaukakin sarki bai dora mana ba haka ke ma uwar yarinya koko haka kai ma uban yarinya idan Allah madaukakin sarki bai hore ma ba ka sai gado na jikka 500 babu wanda ya dora ma yace sai ka sai gida na jikka 500 sai dai in kai ne ka dora ma kanka abinda ya samu na saukakewa na rayuwa koda matalace ki akwai ita kadai aje akai musu su kwanta abinda ake nema Allah madaukakin sarki ya sa albarka to amma mun dora ma rayukan mu abinda ba mu iyawa shi yasa muke ta shan wahala shi yasa kuma ba ma zuwa ko ina idan ka doki rayuwar mu yanzu matashi nawa ne wanda ya kin arme saboda shi ba zai yarda ya arme ya sa matar shi ba dakin jikka biyar ba zai yi arme ba ya sa matar shi dakin jikka uku yana jira sai radda Allah madaukakin sarki ya bashi daman ya kama na jikka 20 ko na jikka 30 wannan kuma yana sa abunda za a yi ta retar kaga mutun ya mayyanta bai arme ba saboda uwayen yarinya ba za su yarda ya sa diyarsu ba gidan jikka 5 ko na jikka 10 suna tunanin dole sai an kama musu gida na ajin tubarkalla alhali bu su duba halin shi wanda zai biya gidan ba sai Allah yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum Allah ya ce mata idan an sake su a lokacin da suke idda to ka zaunar da ita inda kake zamne wasu malaman suna cewa koda baka samu ba sai zaure to a raba zauren biyu a mata shamaki ta zauna a ciki ta iddanta idan ta kare in akwai sauran arme a dawo a ci gaba da rayuwa idan kuma babu sai ta kama gabanta kowa ya kama gaban shi Allah madaukakin sarki ewa in ya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati Allah yake cewa idan ma an rabu Allah madaukakin sarki zai datar da kowa daga yalwashi Allah zai datar da kowa daga abunda shine yake da shi na arziki Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin Shazadul Ma'ad yake cewa askinuhunna min haythu sakantum yake cewa yahtamilu an yakuna lilba'in yake cewa ayan zan tana iya dokan hatta matar da aka masaki uku matar da an rabu da ita saki wanda babu komai a ciki Ibn al-Qayyim yake cewa ayan yana dokan ita ma a bata mazauni ta zauna ta ida iddata wa an yakuna lirraja'iyya yake cewa kuma ayan za a iya kasancewa matan da aka saka saki ne na daya ko ku saki ne na bi wa an yakuna lahuma yake cewa maganan za ta iya kasancewa Allah madaukakin sarki yana magana ne ga matar da armanta ya ida kuma yana magana ne da matar da akwai komai a kanta yake cewa amma warajjaha ala raji'iyya amma abunda Ibn al-Qayyim ya tahi akan shi ya tafi da rinjayen cewa matar da aka saka saki na daya ko saki na biyu ita ce take da haƙƙin mazamni kuma ita ce take da haƙƙin a ciyar da ita amma mata wadda an sake ta saki na ƙarshe wanda babu komai a ciki to wannan ba ta da haƙƙin mazamni kuma ba ta da haƙƙin a ciyar da ita kamar yadda Ibn al-Qayyim ya tafi amma dai wasu malamai suna ganin koda saki ne na uku to za a ba ta waje ta zauna domin ta samu ta iddata amma dai ba za a ciyar da ita ba amma matan da akwai komai saki ne na daya ko saki na biyu wannan ya zama wajibi tilas a ba ta wajen da za ta zauna ta yi idda kuma a ciyar da ita amma matan da aka masaki uku ita wannan ba za a ciyar da ita ba za a ba ta waje dai ta zauna ta yi iddata amma sauran kula da harkokin rayuwarta da abin da za ta ci wannan kuma sai ta kula da kanta Allah yake cewa wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin Allah yake cewa kada ku cuta musu ku cutar da su domin ku kwantata musu Allah yana so idan an ba su wajen sun zamna to a zamna da dadi a zamna da mutunci a zamna da maganganu wanda suke masu dadi ne kada a mance alakan da aka yi a baya kada a mance soyayyar da aka yi shekara 15 soyayyar da aka yi shekara 10 soyayyar da aka yi shekara 2 saboda wani abu ya zo ya faru kada a ture wannan abun da ya kasance a tsakaninku Allah yake cewa wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin Allah yake cewa kada a kwantata musu a cutar da su domin a kwantata musu ai wala tudarruhunna ayyuhal azwaj sai ma'anar ayan ta kasance kada ku cutar da su bi ayyi dararin koda ya kankanwa cutarwa ce min ajli an tudayyiqu alaihinna domin a kwantata musu fi maskanikum a cikin wuraren da aka ba su na zama fatattaruhunna lilkhuruj sai a tilasta musu su hita daga gidan qabla intihaya iddatihinna kamun su ida iddan nasu idan an ba su madamni sun zamna abunda shari'a ta yi umarni da shi shine a kyautata musu kada a cutar da su domin wani zai iya yin jeka da halinka misali ya ta cutar da ita tunda ya san shari'a ta hana ya fitar da ita daga gidan shi ba zai fitar da ita ba amma zai cutar da ita har ita idan taji matsi ta fita ta bar gidan, to wannan ma Allah ya yi hani a kai. Allah yake cewa wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, Allah yake cewa kada a cuta musu a cikin wajen zama da aka basu domin a kwantata musu. Allah yake cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, Allah yake cewa idan sun kasance matan da aka saka suna da ciki, misali mace ce tana da ciki sai aka yi mata saki uku, to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, ba za ka ce ba tana da ciki taki kuma ka mata saki uku, ba za ka ce ba ta tai gidansu, sannan ba za ka ce kuma ta zamna gidanka ba ka ciyar da ita daidai lokacin kwanakan idda, saboda su mata masu ciki idda su shine su aifi wannan cikin nasu. To Allah madaukakin sarki yace za a ciyar da su har sai lokacin da suka aifi wannan cikin nasu. Al-Imam Al-Qurtubi a kalkashin wannan jumlan yake cewa لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا, yake cewa babu sabani a tsakanin malamai cewa ya zama wajibi matar da aka saka saki uku kuma tana da ciki ya zama wajibi a ciyar da ita har sai ta aihe wannan cikin nata, haka kuma ya zama wajibi a bata wajen zama au aqalla minhunna hatta tada hamlaha, koda a ce saki ne na daya koko saki ne na biyu, to ya zama wajibi a ciyar da su kuma a ba su mazamni har sai lokacin da za a har sai lokacin da suka aifi wannan cikin nasu. Al-Imam Shawkani yake cewa fa ammal mutawaffa anha zawjuha, yake cewa matar da mijinta ya mutu, misali mace ce tana da ciki amma sai mijinta ya mutu, Al-Imam Shawkani ya hakaitu wata magana daga Ali, daga Ibn Umar, daga Ibn Mas'udin, daga Shuraihin, daga Al-Imam An-Nakhai, daga Al-Imam Sha'abi, daga Hammad, daga Ibn Abi Layla, da Sufyan, da mutanen shi, yake cewa yunfaqu alaiha min jami'il mali hatta tada, misali matar da mijinta zai mutu kuma tana da ciki, Al-Imam Shawkani yake cewa to za a ciyar da ita min jami'il mali hatta tada, za a ciyar da ita daga cikin dukiyar da wannan mamacin ya bari har sai lokacin da ta aifi wannan dan nata. Wannan kuma akwai wata magana da aka hakaito daga Ibnu Abbasin, yake cewa an hakaito wata magana daga Ibnu Abbasin, daga Ibnu Zubair, daga Jabir dan Abdullah, daga Imam Malik, daga Imam Shafi'i zuwa ga Abu Hanifa, suke cewa la yunfaqu alaiha illa min nasibiha, wata maganar kuma da aka hakaito daga wa'annan malamai suna cewa matar ko da ko mijinta ya rasu alhali tana da juna biyu, to za a ciyar da ita ne daga cikin gadanta, misali za a ta ciyar da ita sai ana lissafi idan an zo hidda gado, to abinda aka bata shi ne za a ce sai a fidda abinda aka bata lokacin da take da ciki. Al-Imam Ibn Kasirin kalkashin wannan jumlan da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, yake cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi kamar Ibn Abbas da wasu malamai na cikin salaf, wa jama'atun min al-khalaf, daga ma wasu malamai da aka samu wanda suka zo daga baya, yake cewa tajibu nafaqatuha, ya zama wajibi matar da take da ciki koda mijinta ya rasu. Al-Imam Ibn Kasir yake cewa ya zama wajibi a ciyar da ita sawa'an kanat hamilan aw ha'ilan, dai ne matar tana da ciki ko bata da ciki, to wannan matan ya zama wajibi a ciyar da ita. Wa qala akharun, yake cewa wasu malaman suna cewa bal siyaqu kulluhu fi raj'iyat, dukkanin ayan tana magana ne akan mata wa'anda saki ne aka yi musu ko na ɗaya ko na biyu, amma wannan maganar bata da ƙarfi sosai, saboda matar da aka saki ɗaya ko saki biyu wannan babu sabani a ƙalƙashin malamai cewa dole za a ciyar da ita kuma dole za a bata mazamni ta yi iddanta, amma iskariyan a matar da aka masaki uku kuma tana da ciki, to wannan ita ce Allah madaukakin sarki yake so ya yi mana bayani, yake cewa wa in kunna ulati hamlin, idan sun kasance ma'abuta ciki ne fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, a ciyar da su har sai lokacin da suka aifi wannan cikin nasu. Allah yake cewa fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun, idan sun shayar muku da ƴaƴanku a lokacin da mace ta haifi dan, to a lokacin ciyar da ita ya tsaya a wannan mijin nata. Misali matar da aka saki saki uku tana da ciki, ana ta ciyar da ita saboda abun da take dauke da shi a ranar da ta haifi wannan abun, to wannan ciyarwai da wannan mazaminin da ya ba su sun yanke tun daga ran nan. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa in arda'ana lakum, idan bayan sun aihu to sun shayar muku da ƴaƴanku, fa'atuhunna ujurahun, Allah yake cewa to sai a basu ladan shayarwar nasu. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa in arda'ana lakum fa'atuhunna ujurahun, Allah yake cewa wa'tamiru bainakum bima'ruf, kuma ku daidaita a tsakaninku da abu wanda yake na daidaito ne. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, ku daidaita a tsakaninku da abu wanda yake mai kyau. Ita uwar da za ta shayar da ɗanta kada ta sa abun da ta san mijin bai iya biya, haka shi ma mijin da zai ba da wani abu domin a shayar mishi da ƴaƴar shi kada ya kwantata musu daga cikin arzikin da Allah ya ba su, ma'ana su samu daidaito a tsakaninsu, su zamna su yi shawara a tsakaninsu menene ya kamata mu yi domin wannan yaron ya rayu. Kada ta yi amfani da shayarwar da take domin ta samu ta cuci mijin, ta tara arziki, ta tara abun duniya, haka shi ma mijin kada ya yi abin da za ya cutar da ita da ita da abun da take shayarwa. Allah yake cewa la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladi, shi mijin kai ya yi amfani da damar shi domin ya cutar da wannan dan, haka ita ma matar kada ta yi amfani da dan da take shayarwa domin ta cutar da mijin, ta zangi dora mishi abubuwan da shi ba zai iya doka ba. Shi yasa Allah yake cewa atamiru bainakum bi ma'ruf, kowanne daga cikinku ya danki ba junan shi shawara akan abun da zai sa wannan yaron ya rayu a cikin aminci. Misali idan ya zama dole kina ganin cewa yana buƙatar sai an danki sai mishi madara yana sha, to ki gaya ma wanda baban yaron ne, ki faɗa mishi cewa yaron nan nonon da yake sha ba zai ishe shi ba, dole sai an gama mishi da kaza da kaza domin ya samu ya zanki koshi. Idan kuma ya wadatar bai kai sai an sai madara ba zai iya shan kunu, kuma kunu zai iya yi mishi amfanin da ake so, to kada ki dora ma baban shi abin da shi bai iya ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa atamiru bainakum bima'ruf, ku daidaita a tsakaninku da abu wanda yake mai kyawu ne. Allah yake cewa wa in ta'asartum, idan abin ya ciccira a tsakaninku an kasa daidaitawa, ita ta sa kuɗi masu yawa shi kuma yana ganin ba zai iya biyan wa'annan kuɗin da ta sanya ba, Allah yake cewa fasaturdi'u lahu ukhra, sai ka je ka nemo wata matar ta shayar maka da ɗanka, amma wadda take da haƙƙi na farko akan shayar da ɗanta ita ce wannan matar wadda ta haifi wannan yaron. Bal ma wasu malaman suna ganin idan ma ɗan ba zai amshi wani nono ba sai nonon uwar shi, to ba a kai shi a shayar da shi a wani wuri, dole a tilasta mata ta shayar da shi. Allah yake cewa in ta'asartum, idan abin ya ciccira a tsakaninku an kasa daidaitawa, fasaturdi'u lahu ukhra, shi mijin sai ya je ya samu wata mata ta shayar mishi da ɗan shi. Allah yake cewa liyunfiqu sa'atin min sa'ati, a lokacin da Allah madaukakin sarki yake bayanin mata mace da miji su daidaita domin shayar da ɗansu, kuma shi mijin ya biya matar idan ta shayar da ɗan shi, ita ma matar ta sa wani abu wanda hankali yana ɗauka wanda za ta samu ta rayu da ita da ɗan. Sai Allah yake cewa liyunfiqu sa'atin min sa'ati, wanda Allah madaukakin sarki ya bashi arziki, ai ala man wassa Allahu alaihi an yuwassi'a fi nafaqa, mutumin da Allah ya bashi wadata, to ana so ya wadatar da wannan matar da ɗan da take shayarwa a cikin wadatar da Allah ya bashi. Fi nafaqati ala mutallaqatihi wa waladihi ar-radi, matar da aka saki take shayar maka da ɗanka, Allah ya hore maka abinda za ka jiya musu daɗi, ka danki saya musu zabi da ƙwayaƙwai da duk wani abu mai gina jiki suna ci, to umarni ne daga Allah, kada Allah ya baka kuɗin da za ka danki sai musu zabi, ka danki sai musu tuwon masara ko wani abu da ya kama da haka. To idan Allah ya hore maka a daidai gwalgwadonka, idan da madara ka ji kana iya ci da su, to Allah ya yi umarni ka ciyar da su daidai samun ka daidai gwalgwadonka. Allah yake cewa man qadira alaihi rizquhu, wanda kuma Allah ya kwantata mishi arzikin shi, falyunfiq mimma atahu Allah, abinda Allah madaukakin sarki ya hore na kudi abinda kake iya ciyar da su in ga rugogo ne in tuwo ne duk abin da ya samu in dai har ga Allah shine ke gare ka ba kai bane domin ka cutar da su Allah yake cewa man qadira alaihi rizquhu wanda Allah ya kwantata masa arzikinsa koko wanda aka kwantata masa arzikinsa falyunfiq mimma atahu Allah sai ya ciyar daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora ma wata rai sai abin da Allah madaukakin sarki ya bata Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra Allah yake cewa da sannu Allah zai sanya sauki bayan tsanani Allah madaukakin sarki yana umarta ga mutumin da Allah ya hore mishi to ya ciyar da wannan matar da dan da take shayarwa daidai samun shi daidai wadatan shi idan kuma Allah ya sa mutumin nan baya da shi talakka ne mutumin nan da ƙyar yake nemowa to kai ma baban yarinyar da ita yarinyin kada ku tilasta mishi sai ya kawo abin da bai da shi da abin da ya kawo a gode a sa albarka a ci Allah madaukakin sarki sai ya sa albarka a cikin wannan abu Allah yake cewa ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim Allah yana umarni da a ciyar Allah yake cewa shaydan ne yake muku alƙawalin talauci kana ganin idan ka ba su abin da zai wadace su idan ka je ya musu dadi kana tunanin cewa Allah madaukakin sarki zai sa kai talauci Allah yake cewa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi kuma Allah madaukakin sarki yana yi muku alƙawalin falala daga wajen shi da arziki da yafuwa Allah yake cewa wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki masani wasi'un mai yalwatawa ne alimun kuma masani ne Allah madaukakin sarki a cikin wata sura yake ce mana fa inna ma al usri yusran lalle dukkanin tsanani yana tare da sauki inna ma al usri yusran Allah yake cewa tabbas lalle a tattare da tsanani akwai sauki a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta waɗannan ayoyi suna koya mana wasu tarbiyoyi kamar haka abu na farko da Allah madaukakin sarki yake cewa wa tamiru bainakum bi ma'ruf anan Allah yana koya mana ladubba na rayuwa matar da aka yi arme har aka samu karuwar juna aka samu dakodiya to kada a yi rabuwa ta wulakanci kada a yanke zumunta Allah yake cewa wa tamiru bainakum bi ma'ruf ku daidaita a tsakaninku da abu wanda yake mai kyau ya zanki ba da shawara akan abun da za a madan shi domin ya samu ya rayu haka ita ma ta zanki ba da shawara ba tare da nihin ta cutar da uban yaron ba akan abun da za a saya ma yaron wanda zai ci ko ya sha domin ya yi rayuwa haka a lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa atamiru bainakum bi ma'ruf wannan ayar tana koya mana tarbiyya shi mijin kada ya cutar da matar da dan Allah ya hore maka ka cutar da su ka danki hana musu abin da zai wadace su haka ita ma matar kada ta yi amfani da dan da take shayarwa ta danki cutar da mijin ta danki cewa a kawo kaza abin da aka kawo ya kare abin da aka kawo baya isan mu to wannan ayar tana koya mana ladabi tana koya mana tarbiyya kada mu yi abin da za mu cuta ma junan mu saboda Allah madaukakin sarki ya rige ya kaddara abin da ya samu a tsakanin ma'aurata Allah yake cewa liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha illa ma ataaha wannan ayar ma akwai tarbiyyar rayuwa da take koya mana wannan tarbiyyan shine an so ga duk mutumin da zai ciyar duk mutumin da zai ba da sadaka to ya zanki lura da abun da ke akwai a cikin aljuhun shi misali kana da jikka guda shari'a bata yarda ba ka dauki 150 ka ba da sadaka misali kana da jikka bi shari'a bata yarda ba ka dauki 300 ko 350 ka ba da sadaka abun da ake so idan za ka yi aikin alkhairi za ka ciyar da matar da take shayar maka da da ko ko za ka ba da wa sadaka to ana so mutum ya zanki lura da abun da ke akwai a cikin aljuhun shi bana kada ka yi abun da za ka cutar da kanka kada ka yi bajintar da za ta sa jarinka ya kare kada ka danki sayan abubuwan da kai ba ka da karfin sayan su wannan ayar tana koya mana wannan tarbiyyar Allah madaukakin sarki yake cewa wala tabsutuha kullal basti fataqa'uda maluman mahsuran shi mutum idan Allah madaukakin sarki ya hore mishi to ba so a lokacin da zai yi sadaka ya bada abun da za ya karewa. Misali ka zo ka yi ta kadayan arziki, Allah bai hore ma ba, ka zo ka zan ki raba zakka, Allah bai hore ma ba, jarinka bai kai ba, ka dan ki raba buhun shinkawa, amma ka zo ka zan ki rabawa ba dan komai ba, saboda a ce maka alajuwa ne ko saboda a ce ma mai kudi wa ne. Idan mutun yayi haka, Allah yake cewa fataq'uda maluman mahsura, kuma mutane za su koma suna zarginka, suna cewa a lokacin yana da kaza da kaza, amma yanzu ya bata. Abinda ake so ga mai imani a lokacin da zai yi sadaka, yayi kokari ya duba abinda ke akwai aljihun shi, ya duba ya ga menene abinda idan yayi ba zai cutu ba. Allah yake cewa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda aka kwantata masa a cikin arzikinsa, wanda baya da shi, wanda shi talakka ne, wanda bai da yalwa, wanda da kyar yake samu ya samu abun da za a ci. To Allah ya ce falyunfiq mimma ataahu Allah, wannan ayar mabni lil majhul, da Allah ya kawo yake cewa man qudira, mutumin da aka kwantata masa. Wannan ayar tana koya mana ladabi ga Allah madaukakin sarki. Idan Allah madaukakin sarki ya ga dama, zai iya cewa wa man qadara Allahu alaihi rizquhu, wanda Allah ya kwantata masa arzikinsa. Amma sai Allah bai kawo sunan shi a nan ba, sai Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu, wanda aka kwantata masa a cikin arzikinsa. To abinda ake so ga mai imani kullun ya danki lura da ladabi idan magana za a jingina ma Allah madaukakin sarki. Kada ka saki bakinka sakaka, duk abin da ya fado a bakinka ka danki cewa kaman na zagi sama, ni abin na kasa gane mushi, abin ya ciccira, kullun nema nake, amma yanda kasan na zagi sama na kasa samu, ko ku yanda kasan ni ba musulmi ne ba. To ba a so mai imani ya danki kausasa halshe a lokacin da zai yi magana akan abin da ya shafi Allah madaukakin sarki. Allah yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum wa la tudaruhunna litudayyiqu alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahun. Wannan ayar malamai sun yi istidlali da ita akan cewa dole za a bada mazauni ga matar da aka saki domin ta yi iddata, sawa'an wannan matar saki ne na kome, bi ma'ana saki ne na daya, ko saki ne na biyu, ko ko an rabu kenan saki ne na uku. To wannan ayar malamai sun kafa hujja da ita cewa dole matar da aka rabu da ita saki na uku, ko ko matar da akwai kome, wannan ya zama wajibi a ba su mazamni domin su ida idda su. Amma da Allah madaukakin sarki yake cewa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna fa innaha khasun bil bawain, wannan jumlan ta keɓanta ne kadai ga matan da suke da ciki, amma kuma an sake su saki uku, wannan za a ba su mazamni kuma za a ciyar da su har sai sun aife abun da yake cikin cikinsu, sabanin idan ba ta da ciki. Misali mace ce za a saki uku amma ba ta da juna biyu, to abun da take da haƙƙi a kan shi shine ta zamna a gidan miji ta yi idda ba tare da an ciyar da ita ba. Amma idan kuma tana da juna biyu, to ya zama wajibi, ya zama dole a bata mazamni, kuma ya zama dole a ciyar da ita. Haka da Allah madaukakin sarki yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum, wannan ayar ita ma tana nuni ne akan cewa duk mata da aka saki a basu wajen zama domin su ida idda su. Amma wa takhsisu ulatil ahmal bin nafaqa, amma mata wanda su kuma suna da juna biyu, to wa'annan kuma dole a ciyar da su, kuma dole a basu wajen zama. Istadalla bihi ala anna ghayraha min almutallaqati la yusharikuha fi nafaqa, wannan ayar malamai sun kafa hujja da cewa da za a saki mata saki uku, wannan ba za a ciyar da ita ba, amma dai za a bata mazamni. Sai Allah yake cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. A kalkashin wannan ayar al-Imam Ibn Ashur yake cewa mata wa'anda aka saka, to ya zama wajibi a basu mazamni. Idan an saki mace saki na daya, saki na biyu, akwai kome wannan, to za a ciyar da ita kuma za a bata wajen zama. Amma da za a saki mace alhali kuma ba ta da juna biyu saki wanda babu kome a ciki, wannan za a bata mazamni ba tare da an ciyar da ita ba. Amma a lokacin da take da juna biyu, ko da ko juna biyu na wata ɗaya ne, ko da ko na sati ɗaya ne, ko da ko na 'yan kwanaki ne, to za a bata mazamni kuma za a ciyar da ita a ƙarƙashin wannan. al-imam al-qasim yake cewa ammal ba'in fala sukuna laha wala nafaqa. Al-imam al-qasim yake cewa matar da aka saki uku, to wannan matar ba za a bata mazamni ba, kuma ba za a ciyar da ita ba. Amma idan ka lura, wannan magana ce wadda ba ita bace dukkanin malaman tafsiri suka tahi akan shi. Abinda malaman tafsiri suka yi ittifaqi akan shi shine matar da aka saki, alhali kuma tana da juna biyu, to wannan matar za a ciyar da ita kuma za a bata mazamni. Allah yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Wannan ayar tana hani a cutar da mata, wannan ayar tana tsawatarwa kada a cutar da matan da aka saki, matan da aka ba su wuri domin su yi idda. To kada a danki tsangwamar su, kada a danki kwantata musu, kada a danki cutar da su har su samu su fita daga wannan gidan ba tare da ransu ya so ba. Haka ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum fihi anna al-iskana yu'tabaru bihali az-zawj. Wannan ayar tana nuni za a bada mazamni ne daidai abinda shi miji yake da shi. Idan yana da halin da zai kama daki na jikka 50, to wannan Allah ya umarce shi da ya kama mata irin wannan dakin ta zamna a ciki ta yi idda. Idan kuma Allah bai hore mishi ba, sai dakin jikka 2 ko dakin jikka 5, fa Allah madaukakin sarki cewa yayi min wujudikum daidai abinda aka samu. Haka da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Idan sun kasance mabuta ciki ne, to a ciyar da su har sai lokacin da suka aifi wannan cikin nasu. Wannan ayar ita ma tana nuna mana cewa ya zama wajibi a ciyar ga matar da an mata saki uku amma tana da juna biyu. Haka Allah madaukakin sarki da yake cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Ita ma wannan ayar wasu malaman tafsiri sun istidlali akan cewa duk matar da take da ciki to min istadalla bi umumihi man aujaba nafaqata lil hamil al mutawaffa anha. Wannan wasu malamai suna ganin cewa matar da mijinta ya rasu amma kuma tana da ciki, wasu malamai sun istidlali akan wannan ayar cewa za a ciyar da ita a cikin dukiyar wannan mamacin har sai lokacin da wannan matar ta aife abinda ke akwai a cikin cikinta. Dukkanin almazahibul arba'a sun ittifaqi akan cewa ala annal mu'tadda min wafati zawjiha la nafaqata laha hatta walau kanat hamilan. Amma abinda ya tabbata a wajen malamai na fiqihu, abinda ya tabbata a mazahibul fiqhiyyal arba'a shine koda mace tana da juna biyu amma mijinta ya rasu, to wannan ba za a ciyar da ita ba a cikin dukiyar wannan mijin. Abinda za a yi in ya kama a ƴan mata wani abu daga cikin gadon ta ta samu ta kula, idan kuma yana da dukiya da yawa, to duk abinda aka bata za a rubuta, idan an zo raba gado za a fidda wannan abun da aka bata. Allah madaukakin sarki yake cewa fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Idan matan sun aife abun da yake cikin cikinsu, Allah madaukakin sarki ya ce idan sun shayar muku da ƴaƴanku, to ku biya su ladan abun da suka shayar muku da ƴaƴanku da shi. Wannan ayar tana nuna mana cewa ita uwar yaron ita ke da haƙƙin shayarwa. Misali, mutum koda ya saki matar shi amma ta aihu, kuma ita uwar ta yarda da cewa za ta shayar da ɗanta, to ayar ta yi hani a kan ka ce ba za ta shayar da shi ba, ka ɗauke shi ka kai ma wata. Amma a lokacin da abu ya ciccira aka kasa samun jituwa a tsakaninku, ita ta sa farashi mai tsada wanda ba za ka iya biya ba, to a wannan lokacin Allah ya baka damar ka amshe ɗanka ka kai ma wata ta makarenan shi ta shayar da shi, saboda ita ta sa kuɗi wanda yake mai yawa. Amma idan ta yarda, to kada zuciya da raɗaɗin rabuwa da abun da ya faru a tsakaninku ku yi amfani da shi domin ku cutar da shi wannan yaron. Haka koda ta ce ba za ta shayar da yaron ba, amma yaron ya ƙi karɓar nonon wata dole sai na uwar shi, to wannan ya zama dole a tilasta mata ta shayar da wannan yaron. Idan ta ƙi jin magana, idan akwai alƙali, a kai ta a wajen alƙali ya samu ya mata wasu ƴan bulalai domin ta samu ta shayar da wannan yaron. Allah yake cewa fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Allah yake cewa idan sun shayar muku da ayyanku to ku ba su ladan abinda suka shayar muku da shi. Wannan kuma da Allah yake cewa fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun, ayan tana yi mana bayanin cewa nasabci a danganta yaro, to ana danganta yaro ne da baban shi, ba ana danganta yaro da mamman shi ba. Ba a cewa Muhammadu dan Rakiya, a sai dai a ce Muhammadu dan Ibrahim. Wannan shine abun da shari'a take koya mana a ƙarƙashin wannan ayar. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Allah yake cewa idan sun shayar muku da ayyanku to ku ba su ladan abun da suka shayar muku da shi. Wannan ayar tana nuna cewa dole haƙƙin mata ne idan ta shayar maka da ɗanka bayan ba ku tare ka ba ta haƙƙin ta na shayarwa. Amma idan ka lura yanzu ba haka muke rayuwa ba, wani da ciki zai saki mata kuma ya bar uwayenta da danginta su yi ta wahala. Haka idan bayan ta aihu wani korago ba ya saye, danginta da babanta su za su yi ta wahala a samu a sai rago, sai ɗan ya girma ko sai ɗiyar ta girma tukwana kuma yanzu yana tuciya da cewa ɗan shi ne ko ɗiyar shi ce. Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun, idan ta shayar maka da ɗanka kun yi alƙawalin cewa zan baki jikka 10 duk sati ko zan baki jikka 5 duk sati, to wannan kuɗin da kuka yi alƙawali haƙƙin ta ne ka bata. Idan baka bata su a nan duniya ba, in dai ba ta yahe maka ba, to Allah maɗaukakin sarki zai tice ka a ranar tashin alƙiyama ya sa dole sai ka bata wannan haƙƙin nata. Amma idan ka lura yanzu muna rayuwa sai a hankali, abinda yake gurinmu kowa gurin shi ina zai samu 500 ya kai a ɗarma mishi arme. Ke gurinki ɗiyar ki tunda ta shekara 10 ki sai kwaba, ki sai wani, ki sai dara, ki sai tukunya, ki sai tarmus, ki aje mata. Ba mu koyan menene shari'a ta ce. Shi yasa idan ana gaya maka wata da kabalan arme, yadda aka ɗauki arme kaman kayan wasa, wannan ya saki mata ya kore ta, wannan ya saki mata da ciki, wannan ya saki mata tana yiwa ma shi da ɗan, sai ɗan ya shekara 10 babu ruwan shi, yaya ta ci, yaya ta sha, wannan duk shari'a ba ta yarda da shi ba. Yadda muke kokari mu tara kuɗi mu yi arme, to abin da ya fi sauƙi wanda ya fi dacewa, yanda ka san ka fita domin ka samu jikka ka aje har su taru ka yi arme, to ka samu a rayuwarka koda ɗan lokaci ne kaɗan, ka danƙi zuwa makaranta ana koya maka zamantakewa ta arme. Yaya ne Allah maɗaukakin sarki ya ce a zamna, yaya ne Allah ya ce a yi idan an saki mace, yaya ne Allah ya ce a yi idan an saki mace tana da ciki, yaya ne Allah ya ce a yi idan za a shayar da 'ya'yan da an rabu da matansu bayan cewa uwayensu sun haife su. Wannan duka matsaloli ne wanda rashin karantar addini shi yake ja mana wannan matsalolin. Abinda muka karanta na daidai, Allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.